Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esiro mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Detective Awal Bala a jihar Kano don jin ta bakin sa irin tasirin da lockdown yayi akan shaye-shayen miyagun kwayoyi da aikata manyan laifuffuka. To bari yanzu mun leka jihar Kano a Najeriya.
Shi wannan lockdown wani irin tasiri yayi game da ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma aikata manyan laifuka.
To Alhaji Mahmud, dangane da binciken da muka yi, zan iya ce maka ya karu ya ragu. Dalilin da yasa ce maka ya karu ya ragu, bari in yi dalla dalla yanda za a fahimce ni. Wato in ka kula abin da yasa muke cewa ya karu, yanayin sababbin masu shaye-shaye ko ko waɗanda da suna yi suka daina saboda activities din su sun an yi engaging din su da wasu sana'o'i.
Ma'ana da ba su yi aikin yi, suna shaye-shaye sun samu aikin,
sun samu aikin
a baya.
Saboda wannan lockdown da aka yi zaman gida, to sun dawo kuma sun zama dormant. Dormant in means ba su da aikin yi, ba sa yin komai, a zaune a gida. To sai suka yi kokarin su koma wannan tsohuwar ɗabi'a ta su da suke yi. Abinda yasa kuma nace maka ya ragu shine inda muka gane raguwar cewa saboda wannan lockdown da aka yi, inda ake shigowa tunda yawancin kayan shaye-shayen shigo da shi ake ba anan ake yin sa ba. Da hanyoyin da ake bi ake shigo da shi saboda lockdown,
wai daga kasashen waje ko kuwa
eh waɗansu daga kasashen waje, wasu kuma daga nan kasashen kudu ake shigo da su,
yankin kudancin
Najeriya ake shigo da su. To hanyoyin da ake bi ake shigo da su saboda an hana interstate zirga-zirga tsakanin jiha zuwa jiha, kuma an zo an sake restricting a jihar ma an sake sa lockdown wanda zai hana zirga-zirga tsakanin wannan unguwa zuwa wannan unguwa. Saboda haka an samu ƙarin cin shigo da kayan sosai fiye da kashi
95
fiye da kashi 95 cikin 100 ba a samun dama a shigo da su. Waɗanda ake samun dama ake shigo da su ta barauniyar hanya, wato a cikin kashi 100 kashi 15 ne yake samun dama ake samun sa. Saboda haka kayan mayan sun yi karanci, kuma na tsiri karancin sa sai ya saka kuma yayi tsada sosai. Sai zo mana cewa ba kowa ne ma yake iya siyan abinda da kake siyan sa kuɗi kadan, yanzu ya ninka ya sake ninkawa. Saboda ka baka da dama
ga karancin kuɗi
gashi babu hanyar samun kuɗi na ɗaya kenan. Sai ya zamana cewa sai suka shigo da wata dabara masu shaye-shayen cewa irin waɗannan da ake shigowa ake siya sai suka daina amfani da su, sai suka dinga amfani da haɗin gida. Saboda ba ma su mu faɗi ga abinda ake yi da shi, yasa ba ma faɗa haɗin. In muka ce haɗin gida, ya kamata jama'a su fahimce mu haɗin gida. To shi kuma haɗin gida ba kowane mai shaye-shaye ne yake iya yin shaye-shayen na haɗin gida ba, saboda kansa ba zai ɗauki wannan abin na haɗin gida ba, sai ƙwararru waɗanda suka daɗe a cikin harkar su suke iya yin wannan mu'amala da haɗin gida. To saboda babu an samu ƙarancin kayan shaye-shaye, shi yasa waɗannan dole suka haƙura
tunda ba za su yi amfani da haɗin gida ba.
Shi yasa nace maka ya rubuta nan ɓangaren, ya ƙara ta nan ɓangaren.
To tunda kun ce kuma sana kuna ta faɗa cewa shi wannan mu'amala da miyagun kwayoyi ko kayan shaye-shaye yana da alaƙa ta kud da aikata laifuffuka a cikin al'umma, to shi kuma lockdown wani tasiri yayi? Tunda ka ga mana cewa an yi lockdown ya sa an samu ƙarancin samar da waɗannan kayayyakin maye a tsakanin al'umma, to shi lockdown wani tasiri wajen aikata miyagun ayyuka?
Wato shi lockdown tasirin da ya wajen aikata miyagu, duk lokacin da mutum ya zauna a gida ba shi da abin da yake yi, to mugayen tunani suna zuwa, tun tunani mai kyau yana zuwa masa, sai kuma gurɓatattun tunani suke zuwa masa. Saboda babu inda zai je, sai fara kuma babu inda hanyar da zai biya samu kuɗi, sai fara tunanin to wani lai abu zai yi mafi sauki, very simple, ya samu koda kuɗin da zai samu ya kashe ni to a garin wannan neman kudin sai fito da wasu ideology wasu fasaha wacce zai dinga samun kudin ta wannan kamar misali bazan baka misali a aiki yaro su fara fitowa da safafi idan aka aiki yaro da safi je siyo bread ko akanti ko madara ko wani abu lokacin zaka ga a lokacin suke tare shi suna kwace abu lokacin
kudin
da aka aike shi je siyo na ɗaya kenan lokacin ne kuma suka fito da wani abu wanda ake cewa mutum zai taho in ya zanka sato da abun hawa wato yan kafa man in ka fito da abun hawa mutum zai jingina abun hawanka da gangan ya fadi ya dinga tsara idan kai kuma ka zo fitowa da ka mota dan ka tauka yamar ko ka ga abin da ya faru kai mutane za su to abokanarka victim din su dai za su to su za wasu za su yi wajen motar ka abin da ka ajiye su lalibe su kwashe saboda hankalinka yayi can wajen
wanda ka tura
shi tayaran wanda ka tura din abun ma da kake da shi a aljihunka da wani abu shi ma nan zaka nema su ga babu
to jama'a nan zamu dakata a madadin wakilin murya Amurka Muhammad Ibrahim Kori ni binti S Yaro dan hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako